To idan muka so mu dubi ainihin wato waɗannan ka'idoji da malam ya faɗi, sai mu ce kenan yanzu dukkan hadisi kafin ya inganta ana buƙatar ya cika manya-manyan sharuɗa guda biyar. Sharaɗi na farko, wannan hadisi ya zama musnad. Me ake nufi da musnad? Shine hadisin da a zahirin shi gashi yana da isnadi. Dukkan hadisin da ya zama ba shi da isnadi tun farko, to har abada ba zai taɓa zama sahihi ba. Kama hadisin da aka ce yawmu saumikum yawmu naharikum, ran azuminku ran layyakku. Wannan hadisin tun farko ba shi da isnadi, ba a faɗi waɗanda suka ruwaito shi ba. Kama hadisin da aka ce utlubul ilma walau bisin, ku nemi ilimi ko da a binnin sin. To yanzu waɗannan lafuzzan ba su da isnadi, don haka har abada ba za su taɓa zama sahihi ba. Ƙa'ida ta farko shine hadisi ya zama yana da isnadin da a zahiri za a gan shi gashi nan wannan daga wannan wannan daga wannan. Ƙa'ida ta farko kenan. Ƙa'ida ta biyu wadda take makale da wannan ta farko, wannan isnadi ya zama akwai ittisali tsakanin ɗalibin farko zuwa malamin shi, shi kuma wannan malami ya zama akwai saduwa tsakanin shi da ainihin wancan da kuma tabbatar da cewa kowannan su yaji. Don haka akwai bambanci tsakanin hadisi musnad da hadisi muttasil, akwai kuma inda suke haɗuwa da ma'ana ɗaya. Dukkanin hadisin da aka ce muttasil ne to musnad ne, amma ba duk hadisin da aka ce musnad yake iya zama muttasil ba. Me ma'anar wannan maganar? Ma'anar alhadisul musnad hadisin da a zahiri gashi da isnadi. Idan aka bincika tsakanin wane da wane sun haɗu kuma wane ya ji daga wane, tsakanin wane da wane sun haɗu kuma wane ya ji daga wane, sai a ce ya tabbata yanzu ya zama muttasil. Amma in aka bincika tsakanin wane da wane sun haɗu amma bai ji ba ko kuma ba su haɗu ba, to zai yi wa iya ci gaba da kiran shi alhadisul musnad, amma sai a kira shi ghairu muttasilin. Wannan hadisin yana da isnadi, amma kuma wannan hadisin babu saduwa tsakanin ɗaya daga cikin ɗaliban zuwa ga malamin shi. Kama hadisin da al'imamu Daraqutni ya ruwaito a cikin littafin shi as-sunan, da aka ce Abu Ubaida ya ruwaito daga baban shi Abdullahi dan Mas'udin. Shi ko Abdullahi dan Mas'udin yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce sallu ala man qala la ilaha illallah, ku yi salla ta gawa ga wanda da ya ce la ilaha illallah, wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, haka ku bi salla ga duk wanda ya ce la ilaha illallah. Wannan hadisin idan ka dube shi a cikin littafin Sunan Daraqutni zaka gan shi da cikakken isnadi, wanda in ba malamin hadisi bane ma kai sai ka dauka cewa kai tsaye wannan hadisin ya inganta. Domin zaka ga ai Abu Ubaida da ya ruwaito hadisin ya ce an abihi, daga mahaifin shi. Wane ne mahaifin shi? Abdullahi dan Mas'udin. To amma Abdullahi dan Mas'udin ya rasu a lokacin Abu Ubaida dan shi yana ciki, dan haka ba su sadu ba. Kenan yanzu idan cewa daga baban shi ta ruɗe ka, kace to ai tunda daga baban shi ne tabbas ya ji kenan, to kaga zahiri akwai isnadi ko babu? Amma akwai ittisali, sun haɗu ba su haɗu ba, dan haka dukkanin hadisin da ya zama musnad ba za ka hukunta shi da cewa muttasil ba. Amma duk hadisin da kace muttasil to wannan musnad ne, saboda ba zai taɓa yiwuwa ya zama muttasil ba sai yana da cikakken isnadi, sannan za a gano ittisali. Dan haka kullu muttasilin musnadun wa laysa al-akas. Ina fata an gane. To sai malam ya ci gaba da cewa ka'ida ta farko kenan jama'a. Ka'ida ta biyu yace al-adl. Al-adl abinda ake nufi mutumin kirki shine a wani wurin sai su fassara da siqa. To amma kalmar siqa ƙari ce so da dama akan al-adl. Mutumin da aka ce adili ne shine musulmi wanda ba a taɓa kama shi ko kuma tuhumar shi da wani aiki na fasikanci ba. To ita tuhumar nan da ake cewa ba tuhuma ce wadda ni da kai da malaman mu dake rayuwa a wannan zamani ko kafin wannan zamani zamu yi ta ba. Akwai malamai waɗanda su ne suke iya tuhuma kuma tuhuman nan ta tabbata tuhuma, kamar yadda a yanzu dan ni dinnan nace ina tuhuma ka da sata, ko dan ni dinnan nace na kama ka da sata, wannan tuhuma tawa ko kuma wannan hukunci nawa bai sai sa gwamnati ta ce ba za a yadda ka tsaya takarar gwamna ko shugaban kasa ba, saboda ni da nace na kama ka da ni da nace ina tuhuma ka da sata, ni ba hukuma bane, ni ba dan sanda bane, ni ba kotu bace. A ƙarƙashin wannan kenan yanzu dan sanda ne ko kotu ko alkali ko makamantan haka za su ce sun tuhumci wani da sata, ranar da ya tsaya takarar gwamna ka fito da wannan tuhuma ta zama dalilin a hana shi. Amma cewa a anguwarsu an samu wani dattijo ya tuhumce shi cewa barawo ne, wannan ba dalili bane. Jama'a kun fahimci wannan? Kenan ashe ba kai ne zaka ce kana tuhumar wani ba, ba malamin ka na yanzu ba, amma malamai ne magabata kamar su Imam Shu'ba, kamar su Nasa'i, kamar su Ahmad ibn Hanbali, kamar su Yahya ibn Ma'in da makamantan waɗannan malaman su ne suke tuhumar wani daga magabatan da ya cancanta a tuhumce shi sai ainihin a karɓi tuhuma daga gare su, saboda dalili na ɗaya su dai galibin su sun yi zamani da waɗannan mutane. Dalili na biyu adalcin su da gaskiyar su da nagartar su da rashin son zuciya ya bayyana, babu wanda za su tuhumce shi a bisa tuhuma ta son zuciya ko kuma saboda neman bata mishi suna ko saboda ba dan kungiyar su bane ko dan ya ki shiga makarantar su yayin karatu ko dan ya fi su karatu ko dan ya fi su yawan jama'a ko dan ya samu karbuwa a wurin gwamnatin zamanin su. Duk wanda kaji sun tuhuma, tuhuma ce wanda suka yi ta saboda Allah, kuma suna fatan ranar lahira Allah ya tsare su su bada shaida akai dan za su iya kare kansu saboda suna da dalili. A ƙarƙashin wannan jama'a, dukkan mutumin da aka tuhumce shi ko aka tabbatar da cewa yayi ƙarya tuhuma daga irin waɗancan malamai, to ba zai zama adili ba, ba zai zama fiqa ba. Dan haka musulmi mai gaskiya da riƙon amana suka ce wanda ba a taɓa kama shi ko tuhumar shi da aikata kabira ba, sannan in kuma yana yin ƙananan laifuffuka, to ba a ainihin ganin yana dogewa a kai. To wannan shine adili. Babit, abinda suke nufi da bab shine rike karatu ko haddace karatu ko kiyaye karatu. Ka ɗauki wannan fassara guda uku da Hausa. Rike karatu shine inda ka malamin shi ya biya mai karatu, to ba zai taɓa zama babit ba sai ya kawo karatun nan a ranar da ya zama malami ko kuma a ranar da aka neme shi da ya kawo, keke da keke kamar randa malamin shi ya biya mai da ka. Idan malamin shi ya biya mai karatu da ka, ya haddace da ka, ya tashi kawowa sai da littafi, to ba zai zama dhabit ba. Don haka ka kiyaye. Idan malamin shi ya biya mishi karatu a littafi, abinda ake nema wannan littafin da malamin ya biya mai karatu a shi, ya gyaggyara mishi shi, shi kuma ya gyara a gaban malamin, malamin ya duba gyare-gyaren ya tabbatar sun yi, to duk ran da ya tashi karantar da wannan littafin sai dai ya ɗauki wannan kofin da malamin ya gyara mai, shi kuma ya karɓi gyaran, malamin ya koma ya duba gyaran ya amince da gyaran, to sai dai ya rike wannan littafin wajen karantarwa, to sannan za a ce wannan yana da dabtu. Amma idan za a karantar da shi Bulughul Maram da Taba'a ta Darul Fikar, a zauna a gyara mishi ita a wajen karatu, ranar da ya tashi zai karantar da Bulughul Maram sai je ya ɗauko nuskha ta Darul Kutubil Ilmiya ko kuma ta Darul Fikar din, amma ba wadda aka gyara ba, to malamai za su ce ba shi da dabtu. Don haka a ƙarƙashin wannan dabtu ya kasu nau'i biyu, akwai dabtu sadrin, akwai dabtu kitabin. Dukkan ɗalibin da ke karanto karatu a wurin malamin shi da littafi, to dole ne ranar bayar da karatun ya bayar da wannan littafin da malamin shi ya koya mai a cikin shi ya gyara. kar ya sake ya dauki wannan littafin ya bada shi aro, kar ya bar matar shi ko ƴaƴan shi ko abokan shi suna iya dauka su kwalba kowanne irin rubutu a ciki, kar ma ya bar littafin a salari yadda wani wanda zai iya dauka yayi rubutu hannunsa yayi daya ya dauka. Dan haka galibin irin waɗannan littafan malaman sukan sanya a cikin adaka ne, wato akwati, su sa kwado su rufe, su saka mabudin a aljihu ko su saka a ƙarƙashin matashin kansu in za su kwanta, shi ita kuma adakar su saka ta a ƙarƙashin gado. Idan ya tashi tafiya sai nannaɗa waɗannan littafai sai ya saka a buhu, sai ya samu wani wuri amintacce ya ɓoye ko kuma ya kwashe su ya tafi da su. In ya dawo lafiya ya dawo da su lafiya, in ya hallaka a can su hallaka tare. To sai a ce irin wannan